وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هك إنقوانا مهل ارتاوانا مسلاتي نامومي البركة ني من سلم ايرن تادين مسلمتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يو منا رانا جمعه ني يمتي ني رانا جمعه وانه كما ياي ديداي دا كانون وتا ن ادين مسلمتي 25 غ وتر ربيع الاول شيكاره 1444 هجره تمنزن صيره اندمت sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 21 ga watan 10 shekara ta 2022 shekara miladiya da kwana a cikin musulunci mun hadu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci domin gabatar da muhabara tattaunawa akan munasaba ta auren ɗaya daga cikin ƴan uwa zakakurai ɗaliban ilimi wanda ko da yaushe faɗi tashinsu su ga sun ɗora ‘ya’yan al’umma a kan turba ta bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta’ala ya albarkaci Malam Abubakar da samun ƙaruwa ta aure wanda za a ɗaura shi insha Allah ta’ala gobe. Saboda haka muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka. Wannan aure da za a daura Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin sa. Dukkanin alkhairan da Allah madaukakin sarki yake sanyawa aure, Allah ya sanya a wannan aure. Dukkanin ficintunu da Allah subhanahu wata'ala yake kadewa daga sabga irin wannan, Allah madaukakin sarki ya kade masa ita. Ƴan uwa, kamar yadda bayani ya gabata, zamu tattauna ne kuma a takaice insha Allah ta'ala, saboda yanzu naga kusan karfe 5 a lokacin sallar magriba yana kusa yanzu sosai. Ina gani 6:05 ko da minti 6 lokacin sallar magriba yake shiga. Saboda haka zamu tattauna gwargwadon minti 50 ko abin da yake kusa da haka insha Allah ta'ala. Saboda haka sai dai ayi hakuri da abin da ya samu. Maudu'in da na so mu yi magana akan sa ƴan uwa shine kunya adam mace. Shine mabu'in da na san mu tattauna akan sa, kunya adam mace. Me yasa aka ce kunya adam mace ba a ce adan namiji ba? Saboda kunya ƴan uwa dabi'a ce da ba ta rabuwa da mace. Dabi'a ce la tanfaku 'anil mar'a, ba ta rabuwa da ƴa mace. Idan aka ce mace za a ce kunya. Idan aka ce kunya za a ce ya mace. Idan aka zare, aka cire, aka ɗauke kunya daga cikin ya mace, to ta tashi daga cikin haƙiƙanin kasancewa ta ya mace, ta zama wani abin daban kuma. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To shi sa babu wanda ya cancanta ya kwatanta ya ɗabi'anto da ɗabi'a ta kunya kamar ya mace, tare da cewa kunya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci wanda kowa ya kamata a ce ya ɗabi'antu da ita, amma mata ita ce aula ta kasance ta ɗabi'antu da kunya. ‘Yan uwa, abu na farko mu sani cewa kunya ɗabi'a ce da addinin musulunci yake alfahari da ita. Bari ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na addinin musulunci. Hadisi ya tabbata ingantacce a cikin Muwatta ta Imam Malik alaihi rahmatullah, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa inna likulli dinan khuluqan wa khuluqul islam alhaya. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa hakika kowanne addini yana da wata ɗabi'a da yake banta da ita, yana da wata ta'ada kyakkyawa da yake alfahari da ita dukkanin addinan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce
ɗabi'a ta addinin musulunci wanda yake alfahari da ita ce kunya. Ashe kun ga kunya ɗabi'a ce ta musamman daga cikin ɗabi'un addinin musulunci. Ya ishi mu gane falalar kunya da martabar kunya da ƙimar kunya addinin musulunci siffa ce daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki. Ita kunya kawo duk abin da aka siffanta Allah maɗaukakin sarki da shi ba ƙaramin abu ba ne. Ɗaya ne daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da su shi ne kunya. Malamai suka ce dukkanin masoyi yakan so ya ɗabi'antu da siffar masoyinsa. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala karimun yuhibbul kurama. Allah subhanahu wa ta'ala mai karamci ne kuma yana son masu karamci. Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne yana son wa masu rahama. Allah maɗaukakin sarki mai kyauta ne yana son mai masu kyauta. To haka Allah maɗaukakin sarki mai kunya ne kuma yana son suwa masu kunya. To shi sa a cikin Al-Qur'ani Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da siffa ta kunya gare shi. Zan ka ba mu misali gurare guda biyu ne kadai. Na farko suratul baqara fadin Allah maɗaukakin sarki inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah maɗaukakin sarki ya ce hakika Allah maɗaukakin sarki la yastahi baya jin kunyar ya buga misali ma ba'udatan abinda ke kamar me ya ba'uda. A matsayin ku na ɗaliban ilimi me ba'ubatun sauro. Allah maɗaukakin sarki baya jin nauyi ko kunya ya buga misali da abin da yake koda kutankwacin sauro ne fama fauka ko abin da yake sama da shi. Wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani da suke nuna mana siffa daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki akwai kunya. Haka nan a cikin suratul Ahzab Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani game da ayatul hijab. Daga can ƙarshe-ƙarshenta Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallahu la yastahi min al-haqq. Allah maɗaukakin sarki baya jin kunya wajen me bayyana gaskiya. Wajen bayyana gaskiya Allah maɗaukakin sarki yana bayani a siyaƙin wannan ayar game da masu shiga gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye daga cikin sahabbansa. Gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari ya kasance kowa yana shiga. Duk sahabin da ke da wata bukata ko wani abu da ya shafe shi zai shiga cikin gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karba ko ya ajiye ko ya tambaya ko ya abin da zai yi a gidansa ya fito. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya hana su. Saboda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jin nauyin su ba zai iya hana su ba. To da abin yayi yawa sai kasance abin kuma yana cutar da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amarya ɗaya daga cikin matayensa a matsayinta na amarya ta shigo ranar da ta tare ya kamata a bar ango sallallahu alaihi wasallam ya me ya gana da matarsa. To amma sai aka yi rashin sa'a sabai sun zo sun cika gidan kuma ana ta hira ba abin da za a yi kawai hira ake ta yi ana ta tattaunawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kagu amma ba zai iya musu magana ba. To bayan sun gama abin da za su yi sun fita washe gari shine sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya ce ya ayyuhal ladzina amanu لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين. سأل الله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وأن أبن دكوكي نزم أجد أن نفس إرادة أمن تسأل تبت أغريش كي تلا باري كنا هيرا سكين أبن دباشد أمباني yana cutar da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma nauyin ku yake ji kunyar ku yake ji ba zai yi muku magana ba sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce me amma wallahu la yastahi min al-haq. Wallahu la yastahi min al-haq. Allah maɗaukakin sarki shi baya jin kunya wajen ya bayyana muku abin da yake me shine na gaskiya shine daga lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to daga yanzu kada wanda ya ƙara shiga gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Idan ma wata bukata ke gare ka to kada ka shiga kai magana ta bayan gida a miƙo maka. Fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijabi. Idan zaka tambaye wani abu ka tambaya ta bayan katanga kada ka ƙara shiga. To Allah ya tabbatarwa da kansa cewa yana da siffa ta kunya.
hakanan hadisi ya tabbata daga Salman al-Farisi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce inna Allah ko kuma inna rabbakum subhanahu wa ta'ala hayyun karimun hakika ubangijinku mai girma da daukaka hayyun mai kunya ne kun ji yadda annabi ya fito da abun fili yace hakika ubangijinku subhanahu wa ta'ala hayyun mai kunya ne kuma karimun mai karamci ne yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahu sifran kha'ibatayn annabi yace mana Allah madaukakin sarki yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannayensa guda biyu yana addu'a yana Allah ka bani kaza Allah ka kare ni daga abu kaza bawa ya dawo da hannayensa sifran zero ba tare da Allah madaukakin sarki ya amsa masa addu'arsa ba kha'ibatayn hannayensa suna masu asara da tabewa Allah mai kunya ne ba zai dan adam haka ba haka annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya tabbatar a cikin wannan hadisi wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' haka nan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kara tabbatar mana a cikin wannan hadisi ingantacce da siffar kunya ga Allah subhanahu wata'ala yace inna Allah halimun hayyun sittirun yuhibbul haya was-sitra sayyati fa idza tasala ahadukum falyastatir annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai hakika Allah madaukakin sarki hayyun mai kunya ne sittirun halimun kuma mai juriya ne da kawaici abubuwa nawa muke wa Allah madaukakin sarki Allah ya kiyale mu dan Allah yana tsoron mu dan Allah yana shakkan mu dan Allah ba zai iya kama mu ba babu ɗaya daga ciki al-hilm ce ko take amfani a wajen shine hakuri da kawaici na Allah madaukakin sarki kuma sittirun mai sitirce bawansa ne yuhibbul haya was-sitra Allah madaukakin sarki kuma yana son kunya yana son kuma sitircewa Allah yana son kunya tunda aka ce ana son kunya kun ga ana son meme kenan mai kunya ina fata an gane idan aka kalli wannan da kyau sai ku ga mafhumul mukhalafa na wannan inna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki baya san me baya san rashin kunya haka ne kamar yadda kuma baya san me mara kunya Allah ya sa an fahimta tunda aka ce Allah madaukakin sarki yana son kunya to kun ga yana son me kunyar kenan ko kuma kamar yadda mafhumul mukhalafa yana nuna cewa baya san me rashin kunya ba kuma ya san me mara kunya Allah man tsari da rashin kunya da mara kunya gaba daya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa idza tasala ahadukum duk lokacin da ɗayan ku zai wanka falyastatir yastirce kansa yastirce kansa ma'ana kada mutun ya fito gaban mutane yana wanka tsaraitin sa bayana wannan na ɗaya daga cikin rashin kunya sai annabi ya musu wa'azi ya fadakar da su duk lokacin da mutun ya ne zai wanka to ya tabbatar ya shiga inda zai sitirce kansa wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana lallai kunya ɗaya ce daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ya uwana masu albarka hakanan kunya Allah madaukakin sarki saboda ɗabi'a ce mai kyau ya sanya ta hatta ga mala'ikunsa wanda su babu taklifi a kansu babu taklifi a kan mala'iku kamar mu mala'ika ba a ce ya yi ba ko ya bari abin nufi babu shari'a a kan mala'ika kamar yadda akwai shari'a a kanmu mu to amma tare da haka sai Allah madaukakin sarki ya karrama mala'iku da me da siffa ta kunya shi yasa hadisi ya tabbata wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da wasu daga cikin matansa ko da ɗaya daga cikin matansa ita ce ummul mu'minin na Aisha Allah ya kara mata yarda saboda haka sai sayyidina Abubakar ya shigo a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zama irin na tsakar gida wanne ne zama irin na tsakar gida maybe mutun zai sa kayan da ba kayan da yake sawa ba idan zai fito waje yadda idan mutun ya shiga gidansa zai saka tewala to annabi ya dan yi irin wannan shigar sayyidina Abubakar Siddiq ya shigo annabi bai gyara komai ba haka nan sayyidina Umar ya shigo annabi bai gyara komai ba san sai aka ce ya rasula ga Usman nan yasta'zimu yana neman izini zai shigo sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sauri ya gyaggyara ya rufe jikinsa gaba daya
ya rufe jikinsa ko ina ya gyara ya shigo ya gabatar da abin da zai gabatar duk gabaɗaya suka tashi suka fita bayan fitar su ne sai na Aisha take tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah babana ya shigo sayyidina abubakar siddiq baka gyara ba sayyidina umar ya shigo baka gyara ba amma usman ya shigo ka gyara sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kaifa la astahi mimman tastahi minhu almalaika yace me yasa bazan ji kunya ga wanda mala'iku suke jin kunyar sa ba annabi yace ai sayyidina usman da kuke gani hatta mala'iku kunyar sa suke ji to dan me bazan ji kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunyar sa ba to wannan na daya daga cikin abin da ke nuna mana lallai a daga cikin siffar da Allah madaukakin sarki ya karrama mala'ikun sa da ita akwai me akwai kunya dan uwa a saurara da Allah a saurara har yanzu ɗan uwana masu albarka mu sani cewa kunya ɗabi'a ce ta bayin Allah nagari nagartattu tun daga kan annabawan Allah subhanahu wata'ala da manzanninsa kunya ɗabi'a su ce kamar yadda hadisi ya tabbata a kamar yadda hadisi ya tabbata كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأضراء في خدرها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأضراء في خدرها إذا أكتاش قتن تكنير النبت إرادة أمن تسأر تبتا أغريشي أكن قتن تاشيني تيوى kunyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tafi tsanani sama da kunyar budurwa da take cikin a darbukata aka ce darbuka shine dan daki da akan yi wa mata a wancan lokaci su zauna a cikin gida to shine al-khidir to idan ana kwatanta kunya ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan kwatanta shine da me da mace wacce take cikin dan uwa a saurara kuna dauka hankali na mai gabatarwa ya muku nasiha yace a cikin masallaci kuke ya kamata ku kiyaye hurman masallaci a saurara da Allah saboda wannan sheki nuna maka cewa ashe kaga dabi'ar kunya idan aka tashi kwatanta kunyar mai kunya to akan kwatanta shi ne da kunyar mace shi yasa aka kwatanta kunyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ce tafi mata macen da take cikin darbukanta saboda kunya irin tasa sallallahu alaihi wasallam to malamai suka ce mecece kunya babban malami ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullah yake cewa kunya khuluqun wata irin dabi'a ce wanda ya ba'su sahibahu ala ijtinab al-qabih wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dhil haqq ibn hajar al-asqalani yake cewa kunya wata dabi'a ce da take sanya mai ita wajen ya nisanci duk abin da yake mummuna mara kyau wanda za a zargi mutum a kansa ko a aibata mutum a kansa sannan za ta hana mutum wajen takaitawa wajen bawa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa wasu malaman kuma suka ce kunya shine duk abin da tsoron duk abin da zai sa a zargi mutum ko kuma a aibata mutum suka ce wannan shine kunya saboda haka duk abin da idan mutum ya aikata shi za a ce masa tir Allah wadai ba kai daidai ba bai kamata ba to za ka samu babban mutum mai karamci mai kunya yana gudun irin waɗannan abubuwan baya ƙoƙari ya ga ya je kusan inda suke ɗan uwana masu albarka dukkanin littattafan musulunci wanda suke ɗauke da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna cike da bayanai akan abin da ya shafi kunya akwai hadisai da dama da suke bayyana falalar kunya da kuma martabarta amma zan karanto mana kaɗan daga ciki insha Allahu ta'ala hadisi na farko shine hadisin Bukhari
wanda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake cewa alhaya la yati illa bi khairi, ita kunya ba ta zuwa sai da alkhairi, ma'ana kunya duk inda aka ganta alkhairi ne a wajen shi. Sai wata rana annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ga wani yana yi wa dan uwansa fada akan yafiya kunya, akan yafiya jin kunya a cikin abubuwansa. Sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace da'ahu, rabu da shi, yace fa innal haya'a kullaha khairu, yace ita kunya da kake gani dukkanin ta alkhairi. Annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace karabu da shi mallan wannan fadin da kake masa bashi da mazauni, ita kunya da kake ganin ta alkhairi ce gaba daya. Annabi ya masa nuni da ya rabu da shi. Haka nan akwai hadisi wanda na san galibin da mun san shi, Imam An-Nawawi ya kawo shi a cikin arba'un an-nawawi nawawiya nashi. Annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake cewa inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwati al-ula idza lam tastahi, ko idza lam tastahi, ko idza lam tastahi fasna ma shi'ita. Lafazan guda biyu kowanne sun zo. Annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace daga cikin abinda mutane suka riska daga cikin maganganu na annabawan farko, daga cikin abubuwan da annabawa suka dora mutanen su akai shine idza lam tastahi, in dai mutum ba zai ji kunya ba to fasna ma shi'ita, zai iya aikata duk abin da ya ga dama. Abinda wannan hadisi yake nufi shine matukar mutum babu kunya a idan sa, matukar mutum babu kunya a dabi'unsa, to za ku samu dukkanin wani abu mara kyau, abin tur da Allah wadai zai iya shiga cikin sa ya aikata. Babban abin da yake kange mutum ya hana aikata mutum alfasha da zancen da bai kamata ba da shiga cikin abin da ba a so shine kunya. Kunya ita ce babban makami da mutum yake rikewa wajen ya katangance kansa, ya sha makance kansa da duk abin da Allah madaukakin sarki baya bukata. Amma matukar mutum bashi da kunya za ku ga duk abin da zai aikata zai su, duk abin da bashi da kyau zai iya aikata babu ruwansa. Abin da yake tura shi wajen yin wasu abubuwan shine me, shine rashin kunya. Haka nan ƴan uwana masu albarka, hadisi ya tabbata, wannan shi ma hadisi ne mashhuri na san dan mun san shi, annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, imani yanki yanki ne har yanki 70 da doriya. Imani yanki kashi 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 ne har yanki kashi 70 da doriya. Sai annabi ya ce fa afdaluha shahadatu Allah ilaha illallah, kololuwa daga cikin yankin imani shine fadin kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wannan shine kololuwa daga cikin yankin imani. Sai ya ce wa adnaha, na ƙasa ƙasa daga cikin yankin imani shine imatatul adha anit tariq, shine mutun ya ga wani abin da zai cutar da dan uwansa akan hanya ya kawar da shi. Kin zo wucewa kiga kashi, kiga wani dutse, kiga kaya, kiga kwalba, sai ki tsaya ki dauke ta ki maida ita gefe inda wani ba zai taka ta cutar da shi ba, to wannan ma imani ne irwata mai albarka. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wal haya shu'ba shu'batun min al iman, wal haya'u shu'batun min al iman, ita ma kunya yanki ce na imani, kunya yanki ce na imani. Ashe kun ga wannan hadisin abin da yake nuna mana, kamar yadda babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake faɗa cewa imani da kunya abubuwa ne da suke ɗan biyu, da imani da kunya abubuwa ne da suke ɗan biyu, tare da cewa akwai hadisin ma da ya tabbata akan haka. Idan akwai imani akwai kunya, idan ba kunya ba imani, haka al'amarin yake. Shi sa a fakaita duk mutumin da ya ce shi ba shi da kunya, to kamar abin da yake cewa bayan da imani, saboda ɗan biyu ne, ɗan biyu ne, layin faku ahadun anil akhar, ɗaya baya rabuwa da ɗaya. Dole in ka sami imani akwai kunya a wajen, in kuma imani ya kauce daga wajen za a rasa kunya. Haka nan idan kunya ta kubutewa mutum za a rasa imani a wajen. Saboda haka da imani da kunya abubuwa ne da suke guda biyu ƴan tagwaye. ƴan uwana masu albarka, akwai wata magana ta sayyidina Umar Allah madaukakin sarki kara masa yarda, magana ce mai kyau, yake cewa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, ومن قل ورعه مات قلبه yace wanda duk kunyarsa ta karanci ya rasa kunya ya nemi kunya daga cikin dabi'un sa ya rasa to qalla wara'uhu wannan tsantsenin sa zai karanta zai nemi tsantsenin sa ya rasa wanda tsantseni na daya daga cikin abin da ke taimakawa mutum wajen kaucewa abin da Allah madaukakin sarki baya so yace akwai kuma wanda kuma duk ya rasa tsantsenin sa yace mata qalbuhu zuciyarsa ya ta mutu wanda ko duk zuciyarsa ta mutu ko riga kun san shikenan ya riga ya gama yawo haka nan Imam Mujahid ibn Jabr dai daga cikin almajiri Abdullahi dan Abbas Allah kara musu yarda karkashin ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa waliman khafa maqama rabbih jannatan Allah madaukakin sarki yace waliman khafa maqama rabbih haka nan ga duk wanda yaji tsoran tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki jannata yana da aljannatai guda biyu sai Allah madaukakin sarki ya kawo siffa aljannatan guda biyu daga farkon wannan ayar har zuwa ƙarshen sura to Imam Mujahid yake cewa wanda ake nufi da waliman khafa maqama rabbih shine mutumin da yake banta zai saba wa Allah madaukakin sarki daga shi sai kansa babu kowa sai ya tuno fata zakkara maqama rabbih sai ya tuno tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki sai ya kyala wannan zunubin da zai aikata saboda tsoron Allah madaukakin sarki shi ake nufi ma'ana mutum ne ya keɓanta babu wanda yake ganin sa daga shi sai kansa da niyya zai aikata wani sabo saboda haka sai ya tuno Allah subhanahu wata'ala zai tsiye shi ranar tashin alkiyama daga shi sai shi babu wanda zai tsaya masa a lokacin saboda haka hakan sai yasa yaji kunyar Allah madaukakin sarki sai ya fasa aikata wannan aiki malamai suka ce malam Mujahid yake cewa wannan shi ake nufi da waliman khafa maqama rabbih jannatan Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa a gurguje zan kawo mana mawqif min al mawaqif ma'ana wasu daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mata yadda suka nuna kunya da dabi'a ta kunya wajen mu'amalantar maza ko kuma wajen jin tsoron Allah madaukakin sarki a cikin al'amuran su kissa ta farko da zan fara mana da ita shine hadisi Abdullahi dan Abbas wanda almajirin sa Ta'a ibn Abi Rabah yake ba mu labari cewa wata rana Abdullahi dan Abbas yake tambayar almajirin sa cewa almajirin sa Ta'a cewa ala urika mar'atan min ahli aljanna yace ya ta bana nuna maka wata mata daga cikin aljanna ba bana nuna maka wata mata daga cikin yan aljanna ba amma kuma gata tana tafiya da kafarta a duniya bata mutu ba amma yan aljanna ce sai ya tsaya da malamin sa lalle zan so in ji labarin wannan mata a bani labarin ta wace ce ita so haka sai malamin sa Abdullahi dan Abbas ya bashi labari yace kaga wata matar bakan matar tan wato baka fata ce ma irin mu yace kaga wata bakan matar yace na ganta yace ta zo wajen annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi tana fama da cuta ta farfadiya tace wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya rasulullah inni usra'u ya rasulullah ana bige ni ko ana make ni ina faduwa ne farfadiya shine usra'u sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace mata idan kin so na roka miki Allah madaukakin sarki ya baki lafiya idan kuma kin so ki hakura da wannan cuta take ta farfadiya amma kuma Allah madaukakin sarki zai baki aljanna eh idan ke ce wannan yake zaba anya kuwa annabi ya bata zabi idan ta so zai daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki Allah zai tafi mata da farfadiya ta daina amma kuma ga wani zabi idan ta ga dama Allah madaukakin sarki zai ban mata cutar ta amma kuma tana da garanti din shiga aljanna idan ta mutu babu wani kwana-kwana tana jin wannan sai ta ce ya rasulullah na zaba aljanna saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar mata da wannan to wallahi sha din ma a cikin maganar shine sai ta ce ya rasulullah inni atakashafu ya rasulullah duk lokacin da nayi farfadiyan na atakashafu nakan jikina yakan bude wani bangare ne jikina ya fito
saboda a cikin ku duk wanda ya taba yin farfadiya ko duk wanda ya san me farfadiya ko wanda aljani ya taba bigewa a gaban sa ai kun san da yake yi ko yana shura shura da buge buge a wannan shura shuran da buge bugen da yake wani bangare ne jikinta zai iya bayyana to abin da yake faruwa kenan sai ta ya rasulullah idan na fadi din nan jikina ya kan bayyana ka roƙa min Allah madaukakin sarki na daina jikina ya daina buɗewa lokacin da ne farfadiya marwayatan hadisin yace fada ala hasi annabi ya mata addu'a to mu dawo cikin hadisin menene muhallin shadin mu a cikin hadisin ɗan uwa ku kalla wannan mata Allah madaukakin sarki ya bata aljanna ta harshen manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta samu tabbas to amma ku kalla sai da ta roki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda kunya irin tasu tace ita abin da ke damunta shine duk lokacin da ta fadi tana wannan abin jikinta yake bayyana wannan bayyanar da jikinta yake lokacin da ta fadi tana da uzuri ko ba ta da uzuri tana da uzuri amma saboda kunya irin tata ta roki Allah madaukaki ta roki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koda ta fada din jikinta ya daina bayyana saboda kunya sai ki dauki wannan sai ki kwatanta shi da matan mu na yanzu wanda su ba da uzuri ko dalili ba suke bayyana jikin nasu su bude shi kowa yana gani ita wannan kuduwa fa uzuri ne yake sa jikinta yake bude amma bata bukata bata so larura ne zai sa jikinta ya bayyana amma bata bukata bata so tana so annabi ya roka mata Allah wannan din ya daina amma mu kuma matan mu ne yanzu su ikhtiyaran suna sane da zabin su ita za ta dauko rigar da za ta sa ita za ta dauko mayafin da za ta sa ita za ta dauko kaza din da za ta sa ta sa da kanta ta bayyana jikinta kuma ta fito ta tafiya kun ga washattana baina hazihi wa hazihi kun ga bambancin nasu kamar bambancin sama ne da ƙasa shi yasa suka samu abin da suka samu ku duba Allah madaukakin sarki ya bata aljanna tun tana tafiya da kafafuwanta tun tana tafiya da kafafuwanta wannan misali na farko kenan ƴan uwa misali na biyu shine hadisin da Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda take cewa lokacin da aka binne annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi aka binne sayyidina Abubakar mahaifinta kenan a ina aka binne su ƴan uwa a ɗakin ta haka ne an binne mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an binne mahaifinta Abubakar as-Siddiq a ina aka binne su a ɗakin ta a lokacin tana ɗakin mata bar ɗakin ba tace to idan ta shiga ɗakin ta kan iya ajiye mayafinta ta kan iya sakata ta wala a ɗakin tace saboda a ɗakin ba wani ne a ciki ba mijinta ne da babanta kun ga mijin mace da baban mace muharramanta ne ko ba muharramanta bane muharramanta ne tace ta kan iya ajiye tufafinta ta huta a cikin ɗakin kada ku manta ba a lokacin sun yi me sarrafa sun yi wafati sun bar duniya ba rayuwa bane a lokacin tace amma wallahi lokacin da aka shigo da sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda kun san shi ne mutum na uku da aka binne a ɗakin ko yawa da take cewa wannan waje da ya rage na mutum ɗaya da za a iya sashi a cikin ɗakin tace na barwa kaina ne shi idan na mutu a binne na kusa da mijina da babana tace babu daɗewa sai sayyidina Umar Faruk ya aiko min da sako cewa da Allah yana neman alfarma idan yaro sai yana so a haɗa shi da abokansa guda biyu za ta iya cewa a sai ta ce ba matsala lokacin da Abu Lu'latul Majusi ya soki sayyidina Umar a lokacin yana kan magagin mutuwa ya aiko ɗansa Abdullahi ɗan Umar yace ka je ka ƙara tunawa ummul mu'minin na Aisha saƙon da na aiko ta ina neman fa alfarma dan Allah ina so abin ne na kusa da abokaina haka akai kuma sayyidina Aisha tace ba matsala lokacin da sayyidina Umar ya cika aka dauke shi aka zo aka binne shi a kusa da abokansa sallallahu alaihi wa sallam da kuma Abu Bakar Siddiq to tace daga lokacin da aka sa sayyidina Umar a cikin ɗakin a lokacin fa ya mutu a cikin kabari yake a kwance tace amma daga lokacin ta daina aje tufafinta a cikin ɗakin saboda kunya ku kwatanta irin wannan kunya ta magabata mataye da kuma irin kunyar matayen yanzu wanda ita babu laifi a kanta a wajenta a ganinta ta sauke mayafinta a cikin mota a cikin adaida ta sahu ta cire mayafinta a layin asibiti ko a cikin asibiti a zaune kai bari ma wannan ita a ganinta ba laifi bane ta cire mayafinta a rumfar kasuwa lokacin da take ciniki da mai kanti da Allah haka ne ko ba haka bane ita tana gani ba matsala nan ga mai kanti yana ciniki kowa yana wucewa kowa yana wucewa ita kuma yata cire hijabinta wata ma ba wani abu bane a lokacin ta dauko nono tana bawa yaro a lokacin dan Allah ana yi ko ba a yi kun ga ba kage ne ba kenan to da Allah za ku katanta irin wannan da na Aisha wanda sayyidina Umar abokin mahaifinta ne sannan ba a raye yake ba amma ta ce a lokacin idan ta shigo cikin ɗakin ba ta aje mayafinta sa mayafinta take ta rufe jikinta Allah ya samu dace ƴan uwa masu albarka hakanan mu koma cikin alqur'ani suratul qasas Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin kisar annabi Musa da fadi a ciki amma idan nake so in kai mu shine ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سيت ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما كنت أبنى فركوشنا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير تو عندنا كيسو أن كيمشيني فجاءته إهداهما تمشي ألمه على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك ajara ma sakaita lana ƴan uwa ku kalli wannan kissar da kyau wato wani hoto ne wani labari ne mai matukar ban kai tsakanin annabi Musa da ƴaƴan wani bawan Allah nagartacce a garin Madina wasu suna cewa annabi Shu'aibu ne ba daidai bane abdun salih min ahli madyan wani bawan Allah ne nagartacce daga cikin mutanen Madina amma ba annabi Shu'aibu bane ku kalli abu na farko mataye ne ƴan mata kowace a cikin su ba ta da aure su kadai suke iya fitowa da dabbobin su su kai su kiwo su shayar da su ruwa su dawo gida saboda mahaifin su ya tsufa ba zai iya koro dabbobi ya kai su wajen kiwo ba to kaidar su shine duk lokacin da suka zo shayar da waɗannan dabbobi maza sukan tare da yawa a wajen dan shayar da nasu dabbobin to sai sun jira mazan sun gama shayar da dabbobin su nan su me sannan su ebo su ba nasu to wata rana lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fito daga garin ina garin Misra ko lokacin da ya kashe wancan ibdi sai ya biyo ta wajen yana isowa Madina sai Allah ya kawo shi bakin wannan rijiya da ake shan ruwa a wajenta to abin da ya dauki hankalin annabi Musa shine sai ya ga wasu mata a can gefe kuma ga dabbobin su a gefe ana ta hada-hada shan ruwa sai ya gansu a gefe ku kalli hoton da kyau shine sai annabi Musa ya ce musu ma khatabukuma mai labarinku ya na ganku a gefe kowa ana ta hada-hadar ibar ruwa a ba dabbobi ko kun koma gefe me yake faruwa me suka ce masa la nasqi hatta yusdira ria mu mata ne masu mutunci masu kunya masu kare kanmu saboda haka ba za mu je mu gogayya da me ba da maza ba ma shiga cikin maza mu shayar da dabbobin mu ruwa hatta yusdira ria har sai masu kiwo kowa ya gama abin da yake a ba wajen ku kalli wannan siffa ta farko ku kalli siffar matayen mu ne ban ruwa ne wanda ya zama musu dole ku kalli fitar ta su ta dole ce shi yasa na ga muku na kawo muku kissar tun farko baban su ya tsufa ba zai iya fita ba wannan kun ga abu ne da ya zama musu dole kuma dabbobin nan su ne ake amfani da su wajen a tatsi nonon su a ci nama ko abin da ya kama da haka dole ne fitar ta su da ya zama dole sai suka kare mai sai suka kare mutuncin su amma mu kalli siffar matayen mu ne yadda abin yake da Allah galibi fitar da matayen mu suke zuwa kasuwa da Allah tilas ne ba tilas bane sannan idan sun je kasuwar su ma suna cewa la nasqi hatta yusdira ria ana yin haka da Allah la nasqi hatta yusdira ria ba zan shiga shago ba sai maza sun fito ana yin haka to fashattana baina hadhihi wa hadhihi kalla abin da kyau yanzu idan namiji ya shiga kasuwa in namiji ne mai mutunci mai kare kansa wallahi shine zai rinka haka baka bane baka yi bane mallam Abubakar idan namiji mai mutunci ne shi zai rinka haka me nake nufi da haka haka shi zai rinka kaucewa ba karewa ba kaucewa ita ka gogowar ta ka ba ruwan ta kawai ta to haka wallahi kuma ka tsaya sai dai ka ji kawai garam kun hade ko a jikinta ko a jikinta to kalli ƴaƴan wancan mutumin nagartacce na garin Madina ka kalli matan mane yanzu babbancin da yawa abu na biyu shine abu na biyu ƴan uwa ku kalla da kyau lokacin da annabi Musa ya shayar musu da dabbobinsu suka kada dabbobinsu suka tafi bayan sun je gida sai suka ba mahaifinsu labari ga abin da ya faru sun samu wani mutum nagartacce ya shayar musu da dabbobinsu mai babansu ya ce ke wanda zai ki kirawo min shi dan na saka masa da abin da yayi muku na alkhairi lokacin da taje ta tafi ta zo ta samu annabi Musa ta bashi labari cewa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana mahaifinmu yana kiranka dan ya saka maka ladan shayarwar da kai mana faja'atu ihdahuma tamshi alastihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita ɗan uwa kalla da kyau da Allah madaukakin sarki ya tashi kwatanta wannan baiwar Allah bai kwanta da kowace irin siffa ba sai da wata irin kunya wata irin siffa ta kunya kalla da kyau me yasa Allah madaukakin sarki bai ce kamammiya bace me yasa bai ce mai yawan sallah bace me yasa bai ce mai yawan kiyamul layl bace me yasa aka kwatanta ta da siffar kunya kadai shine abin da na ga muku babu abin da yake da tsada a wajen mace wallahi sama da siffar kunya idan mace ta raba da siffar kunya to ta bar zaman ta na mace ta shiga wani abin daban kaje ka neme ta a wani hajin amma ba mace bace kwarai da gaske malaman tafsiri suka ce lokacin da tazo ta samu annabi Musa alaihi salam da suka fara tafiya tana tafiya cikin kunya da kawaici annabi Musa ya ce ta dawo bayan sa shi ya wuce gaba idan an zo kan hanyar da ya kamata a yi kwana ko a shiga lungu sai ta dauki dutse ta jefa ta ishara nan za a shiga kenan kun ga babu zantan ma tattaunawa an fahimta ba zantan a jero ana goga fa ana hira wallahi aikin sani kaza da kaza ba wannan tana bayan sa shi kuma yana gabanta idan an zo inda ya kamata ba ta taimaka yanan ba malamai suka ce sai ta dauki dutse ta jefa ta ce san kenan zantan kurani da Allah mai kuke tsammani idan a yanzu ne nawa ne za ku ga samari da ƴan mata yanzu a cikin layin su ko a cikin unguwar su sun jero kafada su tana gugan kafada su tana tafiya baya jin kunyar Allah baya jin kunyar mahaifinsa baya jin kunyar ƴan uwansa da kannansa da yayyansa kowa yana kallon su babu ruwansa ita ma haka su abin da suke gani wannan wayewa ce birnanci ne birnanci ne alhali idan kana neman ka ta faran tantirin dan kauye ka samu wannan ka gama wallahi babu kauyencin da yafi saba wa Allah madaukakin sarki ba kauyencin da yafi kaucewa dokar annabi sallallahu alaihi wasallam to raka yan uwa ku lokacin kissar da kyau Allah subhanahu wataala ya samu dace kissa ta karshe kissosin shi suna da yawa yan uwa ta karshe wata zan dakata akan ta akan موقف من المواقف شين قصر أم سليم وان دي كرانتا بلوغ المرام ابن هزر ياكاوها ديس أم سليم إتا شمايفر أنس أماليكو إتا شمايفر أنس أماليكو وطرانا تازو وزن أنب إرادة أمن تيس أرتا بطا أغريشي دا تنبايا تو ألوكا تنسي أكيسا النبينا تارد ما تسا أم سلمة رضي الله عنهما سوى داكا tazo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaya da ta kawo ta shine tace ya rasulullah ya manzon Allah shin akwai wanka irin wanka na ibada akan mace idan tayi mafarki ummu salama matar annabi ta tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma sai ta ji nauyi ta ji kunyar abinda ummu muslim take faɗa tace wai haki wallahi laqad fadhahat an-nisa kai amma biki kyauta kin tozo ta mata yanzu kin zo kina faɗa a gaban annabi kina nufi mata ma suna mafarki? Matar annabi ce amma take sa abu take rufe fuskarta. Saboda me? Saboda nauyin maganar da ummu Sulaim ta faɗa. Amma yanzu magana kowace iri ce, mace buduba za ta iya gaya namiji kowace iri, babu ruwanta. To wannan dinna ɗaya daga cikin abinda ya zarewa yaranmu kunya daga idanuwansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. ‘Yan uwa masu albarka, kunya nau'i-nau'i ce. Malamai suna kasa kunya nau'i uku, suka ce akwai kunyar Allah maɗaukakin sarki, akwai kunyar bayin Allah, akwai kuma kunyar wa, kunyar kai. Eh, mutum ya ji kunyar kansa da kansa. Suka ce kunyar Allah maɗaukakin sarki shine mutum ya kiyaye dukkan abin da yake saba wa Allah maɗaukakin sarki ne, ya kuma aikata duk abin da yake biyayya ce wa Allah maɗaukakin sarki. Hadisi ya tabbata, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake ce wani sahabi, ishfaz aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuk. Annabi ya ce masa ka kare, ka kiyaye al'auranka, kada ka yi amfani da ita ko ka aiwatar da ita akan kowa ko wani ya gani sai matarka ta aure ko abin da damanka ya mallaka na mai kinan na bawa. Sai sahabin yake cewa ya Rasulullah, idan waje ya kasance dukkaninmu ne maza, ya ya kamata ya kasance? Duk maza ne a wajen, me ya kamata a yi? Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai, idan zaka samu dama kada wanda ya ga al'auraka ko da ɗan uwanka namiji ne ko da ƴar oki mace ce kai haka. Sai ta ya Rasulullah, idan kuma ya kasance daga ni sai ni a cikin ɗaki babu kowa? Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai, ai fallahu ahqqu ayyusahya min. Allah maɗaukakin sarki shi yafi cancanta da aji kunya daga gare shi. Eh, an ce kada ka bayyana al'auraka ga kowa, to kuma sai ka bayyana ta ga Allah maɗaukakin sarki? Allah shi ya fi cancanta a jikunyarsa. A gurguje sai kunya, abinda yake jawo kunya, abinda kunya ta bi ita ce jin kunyar halittu. Jin kunyar halittu ‘yan uwa shi ne mutum ya tsare bakinsa da aikinsa daga cutar mutane. Kada mutum ya cuci mutane da bakinsa, kada mutum ya cuci mutane da aikinsa. Wannan na ɗaya daga cikin abinda malamai suke irga a matsayin kunya. Shi sa babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa man la yastahi minan nasi la yastahi min Allah. Wanda duk baya jin kunyar mutane zai iya aikata duk abinda ya ga dama, to wannan ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki ba zai ji kunyarsa ba. Kunya ta uku shine alhaya minan nafs, shine mutum ya rinka jin kunya kansa da kansa. Me ake nufi da wannan? Shine duk lokacin da ka keɓance daga kai sai kai, ya kamata ka ji kunyar kanka da kanka wajen aikata abin da ba daidai ba. Shine ma yake cewa idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu wa qul alayya raqibun. Duk lokacin da ka keɓance daga kai sai kai, kada ka ce na keɓance bar ne abin da naga dama, a'a, ka ce akwai raqib a tattare da ni. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib. Yawwa, to mutun ya daga gaya wa kansa haka. Dan uwana masu albarka, ana nuna min cewa akwai wasu abubuwan da za a gabatar bayan wannan lecture kamar yadda na gaya muku a lokacin namu kaɗan ne. Kuma bayani akan kunya gaskiya bayani ne mai faɗi ƙwarai da gaske. A cikin abubuwan da ya kamata mu ambata, wallahi a cikin kashi uku ko kashi ɗaya ba mu gabatar ba. To amma dai dole mu tsaya a haka saboda duba da lokaci don a gabatar da abin da ya kamata a gabatar. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da wannan ɗabi'a mai kyau ta kunya, ya kuma ba mu ikon tarbiyyar kanmu da iyalanmu da ita gaba ɗaya. Da wannan nake cewa Malam Abubakar, wannan ɗaurin aure da za a yi, Allah ya sanya masa albarka, Allah ya ba da zaman lafiya, Allah ya kaɗe fitina, Allah ya sa abokiyar arziki ce. Ina mana addu'a dukkanin sauran samari da su ma nasu bai zo ba, Allah ya kawo. Allah ya kawo mace ta gari, mataye su ma wanda suke daga waje ba su shiga daga ciki ba, Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu mazaje na gari.
da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi. Allah madaukakin sarki ya bawa malam lada fiye da aikin da ya aikata. Ubangiji Allah ya karba wa malam ya kuma sa masa mizani. Ba wai dan abubuwan da malam zai fada ya kare ba. Kamar yadda ya fada a cikin kaso uku, kaso ɗaya ma ba a cinye ba ballantana kuma a ce an kammala. Muna fata insha Allah wata munasaba za ta ƙara hada mu, malam ya dora daga inda ya tsaya irin wannan mawdu'in da ya gabatar. Allah ya saka wa malam da alkhairi. Kamar yadda aka sani cewa jiya an gabatar da zama wanda malam Ibrahim ya yi mana tunasantarwa a can makaranta, yau kuma ga malam ya zo ya yi mana tunasantarwa a nan masallaci. To kamar haka gobe ma kuma insha Allah akwai tunasantarwa, akwai lecture da za a gabatar a can ga dalibai a can inda makaranta take. Saboda haka kada ki dauka cewa iya yau ne ranar makaranta, gobe ma akwai makaranta kenan. Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi. Dalibai sun nuna bajinta, sun kuma yi abubuwa na alkhairi, basu bar malamin su a haka ba, sai da suka nuna masa farin cikin su a zahiri, sannan kuma suka yi wani abu domin ko da malam ya je gida kada ya manta cewa yana da dalibai a makaranta, amarya ta hana shi fitowa makaranta. Saboda haka suka tanadi wasu ƴan kyaututtuka da za su gabatar wa malam domin malam ya ringa tunawa da su. Insha Allah za mu kirawo wakilai, dukkan dalibai ne suka hada suka yi wannan kyauta, amma dai za mu kirawo wakilan kowane aji domin su zo su wakilci ƴan ajin su gurin ba wa malam ki wannan kyauta. Saboda haka ina neman monitan ajin Ummu Aiman Khadija Mukhtar ta fito waje, sannan da monitan wato ajin Ummu Sulaim Aisha Ibrahim ita ma ta fito, sannan kuma da monitan ajin Nana Aisha ajin malam kenan Aisha Sa'ad ita ma sai ta zo domin su wakilci sauran dalibai wajen ba wa malam wannan kyauta. Alhamdulillah wannan na daliban majlis na na Fatima ne, wannan na daliban majlis na na Fatima ne litarbiyati wa ta'lim, kuma a jiki an rubuta mana na daga musu an yi rubutu an rubuta wato sunan makaranta da kuma wato ainihin kwanan wata da kuma sunan malam da irin dai girmamawar da suka yi da ƴan kalaman da suka yi na girmama malam a ciki. Saboda haka wannan malam ya karbi na majlis na majlis na Fatima. Insha Allah yanzu zamu nemi yahanasu yuhanizu tazo zata bada zata wakilci ƴan wato Sheikh Ja'far daliban malam na Asabar da Lahadi kenan, zata wakilce su domin ta mika wa malam ita ma gudunmawa da kuma kyauta da suka tanada domin shi.
to alhamdulillah kamar dai da ake gani malam ya wato mika wa malam kyauta da kuma da dalibai suka tanada sai kyauta ta karshe ai mu ba za a bar mu a baya ba ko malaman makaranta ne ai alhamdulillah so da haka mu ma mun dan wani abu da muka dan shirya muka ce zamu bawa abokin namu domin ya wato ainihin mu ma tuna da mu ai ba za mu manta ba za mu sumu ma ya manta mu ba so da haka da sunan mu gabaki daya zamu wakilta mataimaki na malam malam Usman domin yazo Abu Wassam kenan domin yazo ya gabatarwa da malam kyauta mu ma malam in yaje ya kafe a cikin daki wala dakin a falo zai kafe kada ya manta sai da za a ringa ganin shi sosai malam Hamza bismillah sai ka mika wa malam shi kuma sai ya mika wa to alhamdulillah mu ma dai mun girmama malam mun yi wasu yan yabo a jiki da kuma wasu kalamai na girmamawa da kuma